Allah madaukakin sarki ya kaddara su duk lokacin da aka nemi su wani aiki ba sa ja da baya, suna gabata ne, suna tinkara ne, umarni kawai suke jira. Haka ake so mu'mini ya kasance. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ubangiji ta'ala yace abin sani kawai fadin mu'mini idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa, to su ce sun je sun bi, to waɗannan sune masu samun babbar rabo. Kalimatu falah kalma ce da ta haɗa samun alkhairin duniya da lahira. To duk wani mu'mini mai biyayya ga Allah da manzansa, yayin da aka ce ga wani umarni na Allah da manzansa so gabata suke suna aikatawa, ba sa ƙasa a gwiwa. A daidai wannan lokacin zu'ama'u Quraysh, manya-manyan shugabanni na Qurayshawa sun koma garin Makka, sun mance da abin da suka yi wa, sun koma garin Makka, sun mance abin da suka yi wa wato Khubayb bin Adi. Amma Sa'id bin Amir al-Jumahi bai wannan abin, yana cikin bacci bai daina ba, bai daina kallon abin yana cikin bacci ba, yana farke ma hoton abin da aka yi wa Khubayb na kisan gilla yana dawowa kansa. A daidai wannan lokacin sai Khubayb bin Adi ya sanar da Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya koya masa wasu abubuwa abin da dashi bai san su ba. Abubuwa uku ya koya masa. Abu na farko da ya koya masa cewa lalle addinin musulunci aqida ne da kuma jihadi har zuwa mutuwa. Addinin musulunci aqida ne, so ake ka samu lafiyayyar aqida, ka yadda da Allah. Idan jinya ta same ka, Allah ne madaukakin sarki ya dora maka, ya kaddari wannan jinyar dan ya jarrabe ka. Za ka yi hakuri ne koko za ka yi ta neman magani har ka bace ka je ka samu bokaye. Idan kana neman mulki, to ka nema a wajen Allah, domin Allah ke bada mulki. Idan kana neman wani matsayi, ka nema a wajen Allah, Allah madaukakin sarki shike bada matsayi. A daidai wannan lokacin Sa'id bin Amir al-Jumahi ya koyawa wato Khubayb bin Adi, ya koyawa Sa'id cewa fa addinin musulunci kokari zakai tayi kana bada kariya a wannan aqida ta sunna har ka koma zuwa ga ubangijinka. Ga irin yadda sahabban manzon Allah suka yi. Ka kalli lokacin da Bilal ake azabtar da shi, ana cewa sai ya kafirta ya ce Lata da Uzza, yana cewa ahadun ahadun ahadun. Ka kalli Ammar bin Yas, Ammar ka kalli Yasir, aka yi masa musla saboda wannan addini. Sumayya ita ce farkon wanda ta fara shahada a wannan addini na musulunci. Na'am, wa alaikum salam. Ita ma aka tsire ta private part dinta, amma duk haka bai sanya su sun yi baya da addinin musulunci ba. Manzo Allah in ya zo wucewa yakan ce sabaran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul janna, ya ku iyalan Yasir ku yi hakuri sakamakon ku gidan aljanna. To shi kullun mu'mini idan aka kira shi zuwa ga Allah da manzansa, to baya ƙasa a gwiwa, aikatawa yake yi, kokari yake yayi. Sa'id Khubayb bin Adi ya karantar da Sa'id bin Amir al-Jumahi cewa lalle fa mutanen da wato imani yana sa aikata abin mamaki. Ka kalli yadda imanin sa yayi ƙarfi, ana yankan naman jikinsa, ana saransa, amma bai bar addinin musulunci ba. Shi yasa Allah ya ce minal mu'minina rijalun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا.
Ubangiji ta'ala ya ce minal mu'minina rijalun, daga cikin mu'minai akwai mazaje, sadaqu ma ahadullahi alai, sun gaskata alƙawarin da Allah ya yi musu. Wani alƙawari ne Allah ya yi musu? Innallaha ishtara minal mu'minina.
Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna.
Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Allah ya sayi rayukan mu'minai. Ya sayi rayukan mu'minai da me ya saya? Bi anna lahumul janna. Suna da aljanna. Suna ta kokari, suna ta kokari har mutuwa ta zo musu. Shi yasa Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai, sun gaskata alƙawarin da Allah ya yi musu. Wa minhum man qada nahbahu, daga cikin su akwai wanda buƙatar su ta biya suka yi mutuwar shahada, irin su Khubayb da sauransu. Wa minhum man yantazir, akwai waɗanda suke sauraro ɗan baya. Wa ma baddalu tabdila, basu kirkiro wani abu sun sanya a cikin addini, basu sanja addini ba, sun bar shi kamar yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka addini ana so a bar shi tun a zamanin yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a so a musanya. Ba kamar yau bane yadda aka ta kirkirowa bid'o'i. Yanzu yau din nan wasu suna tunanin cewa yau dare ne, daren Isra'i da Mi'raji ne, wai za a yi ta hailala da salatin annabi. Wannan bid'a ne, ma anzalallahu biha min sulfan, Allah masaukakin sarki bai saukar da wani cewa a raya wani daren Isra'i da Mi'raji ba. Wannan bid'a ce, amma 'yan bid'a sun cika media, suna ta tura wa mutane a social media cewa ana raya daren Isra'i da Mi'raji. Har suna kafa hujja da cewa wadhakkiruhum bi ayyamillah, a tunatar da mutane ranakun Allah. To wannan ba addini bane. Saboda haka Sa'id bin Amir al-Jumahi ya sake koyan darasi cewa lalle mutumin da musahabbansa suke sansa, to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karfafe shi ne daga sama. Wannan yasa ya bayyana musuluncinsa a garin Makka, yayi kaura ya koma garin Madina. Ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ta bautar Ubangiji har manzon Allah ya koma zuwa ga Ubangijinsa, yana mai yadda da shi. Sannan ya rayu da Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar shi ma ya zauna a ƙarƙashinsa, yana mai yadda da shi. Lokacin da aka bai wa Sayyidina Umar mulki, washegarin da aka bashi, sai ya zo ya yi masa wa'azi. Sa'id bin Amir al-Jumahi ya zo ya ce, ya Umar, ittaqillaha fin nas, ka ji tsoron Allah a cikin sha'anin mutane, ka ji tsoron Allah, ka yi musu adalci, ka ji tsoron Allah a cikin sha'anin mutane, ka yi musu adalci. Kun ga abin da ya gaya masa kenan. Kuma Allah ya madaukin sarki ya ce, inna Allaha ya'murukum bil adli.
Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wal masaki wa yanha 'anil inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Allah madaukin sarki ya ce, inna Allaha ya'murukum bil ahsani, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah yana umartan ku da adalci da kyautatawa. Adalci shine ka ajiye abu inda ya dace. Ihsani kuma in dangane da Ubangiji ne, an ta'budallaha ka annaka tara, ka bautawa Allah tamfar kana kallansa. Idan baka kallansa, to shi Allah yana kallanka. Ihsani kuma tsakaninka da mutane, wa ahsin ilan nasi tasta'abat qulubuhum, ka kyau ya amuru. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, Ubangiji ta'ala yana umartan ku da adalci da kuma ihsan, kyautatawa. In ka kyautata mutane, sai su zo su bi ka. Kokari duk a matsayin da kake, kowane shugaba kake, matakin da kake, to ka kyautata waɗanda kake shugabanci, kake shugabanta. idan ka kyautata musu, su kuma Allah madaukin sarki zai dora ka akan su kuma su maka biyayya. Saboda haka Sa'id bin Amir al-Jumahi yace da shi, wato ittaqillaha fin nas wala tattaqin nas fillah, amma kada ka ji tsoron mutane akan sha'anin Allah. Idan suka keta albarmar Allah, duk wanda ya ba daidai ba a tsayar masa, duk wanda ya kuskure a dawo da shi, duk wanda ya sauka kan shalda a dawo da shi, duk wanda ya kauce ai kokarin dawo da shi, kar a bar shi a karkacen, a tsayar da shi, a miƙar da shi. Yace ka ji tsoron Allah a sha'anin mutane, kada ka ji tsoron mutane a sha'anin Allah. Sannan kuma yace ka miƙar da fuskarka zuwa waɗanda Allah ya jibinta al'amuransu a gare ka, ka tsaya ka kula da maslahasu, menene abin da zai zama maslaha a gare su, menene abin da zai zama taimako a gare su, kai kokarin samar musu da maslaha a kowane mataki kake. Bayan wannan fa ya ci gaba da cewa, wato ka sanya manisancin musulmi da makusancin musulmi duk su zama ɗaya, shine kai adalci. Kar ka ja wannan ka ce ɗan garinku ne, ko ka ja wannan ka ce ɗan unguwarku ne, ko ka ja wannan ka ce naka ne, wancan kuma ka mayar da shi gefe. Ya ce kai haka, ka kutsa cikin gaskiya, kar ka ji tsoron zargin mai zargi. Sayyidina Umar ya ce, waye zai iya wannan irin nasihar taka? Sai ya ce, rajulun mithluka, mutum irinka, alladhi wallaka Allahu amra ummati Muhammadin, wanda Allah ya jibinta maka al'amarin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A daidai wannan lokacin Sayyidina Umar da ya koma ya hankalci wannan nasiha ya nutsu, sai ya ce, nuwallika ila al-hams, za mu jibintar da kai zuwa ga Himsa, wata wani gari ne a Siriya a yanzu. Himsa ana ce da shi Homs. Za mu aika ka ka zama kai ne jagoran mu a can, ka taya mu shugabanci. Sa'id bin Amir al-Jumai yace, ittaqillah, ka ji tsoron Allah, dan Allah ina hada ka da Allah, kada ka fitine ni. Sayyidina Umar yayi fushi yace, wai hakum wada'tum hadha al-amra fi unuqi thumma takhallaytum anni wallahi la ad'uka, kun dora wannan nauyin a wuyana, sannan kuma ku kyale ni, ni kadai ba za ku taimake ni ba, wallahi ba zan barka ba. Yace sai ka je. A daidai wannan lokacin sai yace, ala nafrudu laka rizqan, ba za mu sanya maka allowance ba, tunda mun saka wani aiki, ya kamata tunda mun tsare ka mun saka wani aiki, to za mu baka kuma kudaden da za su ainihin ka za su toshe maka bukatunka. Sai yace, inna ata'i fi baitul mali yazidu an hajati, ai abin da ake bani allowance din da ake bani a baitul mali a treasury yace, ai kudin da ake bani a baitul mali ya fi karfin bukatata ma, ba sai an bani wani abu ba, kudin da ake bani a baitul mali ya fi karfin bukatata ba sai an bani wani abu ba. Kenan in aka baka aiki, yana da kyau a baka abin da zai ishe ka bukatunka, haka abin da ya kamata kenan. To ba a dade ba, bayan ya tura shi ya tafi Himsa, sai wata tawaga da Sayyidina Umar yake amintuwa da su suka kawo ziyara. Suna kawowa ziyara, sai ya ce, ku gaya min sunayen talakawanku don in amfane su, in ba su wani abin da zai tare musu bukatunsu. Sai suka fara lissafawa, shi ne tsari na poverty alleviation. Sayyidina Umar shi ne fara wannan tsari domin ya aika wa mutane kuɗaɗe don su samu damar su toshe bukatunsu. Da aka faɗi mutum na ɗaya, aka faɗi mutum na biyu, na uku yace, waye Sa'id bin Amir al-Jumai? Shugabanku yace, eh. Talaka ne suka ce, wallahi wa innahu latamurru alayhi ayyamun wa ma tuqadu fi baitihi narun, kwanaki suna shudewa a gidansa, wallahi ba a dora wuta a gidansa wai dan dafa abinci, suna cin wani abu ne kawai da ba a dafa ba. Sai yasa dinare dubu din nan, idan ka kalli dinare dubu a yanzu, kamar ya tura masa miliyan 548 ne. Yace gashi ka je ka biya bukatunka, ka je ka biya bukatunka da su. A daidai wannan lokacin aka sassa kuɗi da sunayen talakawan da aka ambata, aka aika musu. tawaga tana zuwa tana kawowa kudin nan a Sa'id ibn Amir al-Jumahi, yana budewa kudin nan, yana ganin dinari ne masu yawa, sai ya fara ture su gefe, yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai matarsa ta so a dubu ba a ɗari ba, a sukwane ta fito daga gida, tace ma sha'anuka ya Sa'id, me sha'aninka ya Sa'id? Amma ta Amirul Muminina ne ya rasu, yace al'amru a ashaddu min zalik aw a azamu min zalik, yace ai al'amarin ya wuce haka, tsananin sa ya wuce haka. Yace musulmai ne aka jin musu? Tace yace al'amarin ya wuce haka. Yace menene? Yace mutuwa ne ta sauko a gidana, fitina ce ta sauko a gidana, dukiya kenan. Allah yace innama amwalukum
wa auladukum fitna wa an wallahu indahu ajrun azim.
Ubangiji ta'ala ce innama abun sani kawai adatu hasar, amwalukum dukiyoyinku wa auladukum fitna, jarrabawa ce, fitina ce in ba aiwatar da su yadda shari'a ta ce ba. Daman Allah yakan jarrabi mutane, ya jarrabe su da dukiya, duka jarrabawa ce, ya jarrabe ka da talauci, duka jarrabawa ce, ya jarrabe ka da mulki, jarrabawa ce, ya jarrabe ka da ilimi, jarrabawa ce. Saboda haka yace ai fitina ce ta sauka a gidana, sai tace to ka rabu da ita mana, kai watsi da ita ma, sai yace zaki taimake ni akan haka? Alhali bata san al'amarin waɗannan dinaran ba. Tace na'am, yana fitowa tana ganin dinare ne, tace a ai daman kuwa muna da bukata, mun wadaci kenan da hidimar da kake mana, sai a saman mana masu hidima, a saya mana kaza. Sai yace a bana gaya miki abin da ya fi haka alkhairi ba. Tace menene shi? Mu bayar da su a wajen waɗanda za su zo mana lokacin da muke bukatarsa. Tace to ai ko yayi haka? Sai ta yi biyayya, ta yadda da haka. Aka ɗauko kuɗin nan aka ringa zaurawa a cikin jakakkuna ƙanana, yace a kayi a waɗancan marayu ne, a kayi waɗancan talakawa ne, a kayi a waɗancan ba suna da ƙaranci, can mata ne ba su da mataimaka, can kaza ne, can kaza ne. Sai da suka raba kuɗin nan kaf gabaki ɗaya. Sa'id ibn Amir al-Jumahi ya raba dukiyan nan kaf, ba ita ce a gabansa ba, adalci kawai, ba a daɗe ba. Sai Sayyidina Umar ya kawo ran gadi garin, da ya kawo ran gadi ya tsaya ta bayan gari, ya tambaya ya ce wai mi ya faru ne da shugabanku Sa'id ibn Amir al-Jumahi? Sai suka ce ai shugabanmu muna da allegation guda fuda a kansa, muna da waɗansu abubuwa guda fuda a kansa. Sai ya ce menene? Sai ya zo fada, ga sarki, ga kuma talakawa, ga kuma shugaban ƙasa na musulmai gabaki ɗaya. Ya ce me kuke cewa a kayan shugabanku? Sai suka ce to gaskiya shugabanmu akwai rana ɗaya a wata baya fitowa. Aka ce to ya aka yi? Ya ce baya fitowa sai la'asar ta yi can yake fito mana. Sai ya tambaye shi kai ko ya aka yi baka fitowa? Sai ya ce to tsakani da Allah rigarsa kala ɗaya ce, yana wanke ta ne a wata sau ɗaya, sai ya jira sai can la'asar ta bushe sai ya saka sai ya fito. Sayyidina Umar ya ce na gode wa Allah wanda zatona bai taɓe a kansa ba. Sai ya kuma cewa to me kuke da shi kuma na biyu? Sai ya ce to gaskiya shugabanmu baya sauraron kowa idan dare yayi, da daddare baya sauraron kowa. Sai ce mi za ka ce? Sai ce to ba na so in faɗa, amma dai tunda ya zama dole bari na faɗa. Ya ce na ba su yini na tun daga safa har dare, da daddare kuma na bar wa Allah maɗaukakin sarki. Ya faɗa masa wannan tambayar da suka yi masa kenan. Abu na uku, abubuwa guda fuɗi ne. Abu na uku da suke tuhumarsa a kai suna tuhumarsa ne to almuhim shuwagabanni yana da kyau na kullum baya fito musu sai rana ta fito sai hantsi sai ce to gaskiya abin da yasa baya fitowa ba shi da dan aiki a gida shine yake kwaba musu garin da za su yi gurasa su yi waina sai ya gama kwaba musu ya musu wainar ya toya musu tukunna sun ci sai ya fito nan ma ya sake cewa gaskiya godiya ta tabbata ga Allah ta tabbata ga Allah wanda zatona bai tabe da shi ba sai suka ce abu na hudu wata rana kuma yana zaune sai ya fadi ya suma sai ya dade can sai ya farka sayyidina Umar ya ce wannan kuma me zaka ce yace tsakani da Allah yana tunowa irin kisan gilla da Qurayshawa manyan Qurayshawa suka yi wa Khubayb bin Adi Khubayb bin Adi lokacin da suka kama shi bayan sun kama shi sun kai shi Tan'im a daidai wannan lokacin suka yi kokarin yankan naman jikinsa kadan kadan sala sala to idan ya tuno bai taimake su ba to sai ya fadi bai taimake shi ba sai ya fadi ya suma yana jin tsoron kada Allah ya kama shi da irin wannan laifin kenan shugaba ana so ya maida hankalinsa wajen waɗanda yake shugabanta jagorancin su maslahar su duk abin da alherin da za su samu da duk abin da ya dame su damuwarsu su kasance ita ce damuwarsa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda na kuskure kuma Allah ya gafarta mu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah yawa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah mun saurari karatu wanda dan waya fara gabatar mana a yanzu